muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harade.
Tare da ni Amina Buhari Auna.
Amina kin san yau ma dai kamar kullun yau ranar talata wannan shiri namu yakan duba magana ne na ilimi da fasaha kuma kin ga yau ma zamu taba wannan magana da aka yi wanda ya shafi darasin tarihi dake cikin ainihin manhajar karatun Najeriya dan mu ga menene wai muhimmancin shi ma dai
saboda su san kamar da za su zauna da jama'a kuskuren da iyayenmu suka yi a can su karatu kuma saboda a samu zaman lafiya a duniya shi yasa ake koyar da tarihi.
Sofiya farin ciki na musamman ma nake yi kowa ya san kasaran Juma'a na zona mai da shiranin tarihi kawai
eh gaskiya ne to ai kin ga dama in aka yi magana tarihi dole ne mu duba maganar nan wanda ya kasance shi darasin tarihi yana da matakar muhimmanci to amma kin san an cire shi a cikin tsarin karatun secondary amma kin ga an dawo da shi
gaskiya tarihi darasi ne mai muhimmanci sosai dole ne mutum ya san inda ya fito ya san asalin sa lokacin ne mutum zai dada gane menene ma darajar shi lokacin mutum zai dada gudewa Allah ma ko shi wane ne to saboda haka ne yau wakilin mu na sashen Hausa Babangida Jibril daga Lagos ya hada mana wani rahoto
wai Amina ba duk da haka kuma bari zamu ji abubuwan da muka tambaye ma sauraron ma shafin mu na zumunta da kuma abin da suka ce bari Amina ina ganin zai yi mai bada ma'ana idan muka fara da tambayar da muka yi ma sauraron mu a shafin mu na Facebook da kuma irin abin da suka amsa mana inda muka tambaye su menene ra'ayin su game da dawo da darasin tarihi a makarantun secondary wanda ake ce ma history kenan a turanci sai suka amsa mana da cewa
to amsar mu ta farko a yau na hadin gwiwa ne daga kishiyoyin matan Ado Salati goma ga Annabi Jamila da Fati inda suka ce mu a ganin mu dawo da darasin tarihi wato history a turance a makarantun secondary samsan bai dace ba idan aka yi la'akari da cewa kowane zamani da irin kalar fasahar sa dan haka sabbin tarihi ne kamata a kirkira ba tsofi ba
to kin ga nasa kuma ta tunanin kenan to ita kuma Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Ibrahim Musa Wada cewa suka yi to ko ba komai dalibai za su gamsu da tarihin baya akan duba abin da aka yi saboda ta wannan hanya ce kawai dalibai za su san tarihin abin da ya faru a baya
kwarai to Usman Mukhtar Muhammad kuma cewa hakan yana da kyau
to shi kuma ya haya da No Azare da Kadora Digaga dan Fulani Warjigi suka ce gaskiya muna maraba da dawo da darasin tarihi wato history a makarantun secondary
Yusuf ne da ka faɗa sunan nan ko dai dan yankin ku ne
ai baki sani ba shi wannan dan Fulani Digaga da shi Warjigi dinnan wata ai kullun saboda na saba karanta wasiƙun su kuma sunan yana daga cikin sunanakin da suke ban sha'awa
haka dai to sai kuma Bishir Dabai shi kuma yace an yi daidai
to kin ga Isa bakanikin waya Sadam ne ko Sadam ne to shi yace salam yau da gobe indai an yi ne dangane da dawo da wannan darasin na tarihi a makarantun secondary yayi daidai domin shi kansa tarihin abu ne mai muhimmanci ga mutane ya kunshi lafiya da komai abubuwa da suka shafi abin tarihi da saurakin su yace to ya gode yau da gobe
to sai kuma amsar Usman Ali Chiroma shi kuma yace hakan yana da kyau domin ta haka ne zamu san tarihin magabatan mu to kaga in yanzu zamu dauko misalin shugabannin mu su Murtala Agui
Irofe kware da gaske to kin ga shi kuma Ashuru Bala Muhammad cewa salam yau da gobe ina ganin hakan zai bai wa dalibai dama wajen sanin magabata da kuma abin da tarihi yayi
to sai Abdul Qadir Sarkin Hurmi kai gaskiya magana mai muhimmanci yace salam yau da gobe yayi daidai ganin cewa wasu jama'a tarihin su na neman bacewa
to shi kuma Hassan Bello Ibrahim cewa haka yayi daidai yana taimakawa kware da gaske ga yara su samu sanin abin da ya gabata a cikin tarihin ƙasa da kuma al'ummar sama
kwarai to shi kuma wari malam bare bare zuwa Niger alasa na faɗi su dan kai daidai yace daga ƙasar Libya to yau da gobe ina nan tare da akwatin radio na domin jin yanda shirin za ta kaya
to kin ga shi kuma dan Hilani Mubarak cewa ya gaskiya yana da kyau duk talibai ya san tarihi kamar yadda ya kasance
to sai kuma amsar mu ta karshe a yau daga Haruna Salisu dan Fulanin Kwara ya naga Fulanin ne duk
suka rayu
haƙiƙa yace haƙiƙa dawo da darasin tarihi a makarantun sakandare abin ayaba ne mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril dauki da rahoton da ya hada mana akan wannan batu
a kwanan nan daidai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada sanarwar cewa za ta dawo da koyar da ilimin tarihi a makarantun primary da kuma secondary a kokarin da gwamnatin ke yi na koyawa dalibai da kuma matasa tarihin su wannan mataki da gwamnatin ta dauka dai ya biyo bayan dakatar da koyar da wayannan kusa-kusai ne a makarantun na primary da kuma secondary a can baya wannan mataki da gwamnatin ta dauka dai ya jawo muhawara daga sassa daban-daban na al'umma kama daga malamai zuwa iyaye da su kansu dalibai akan haka ne kuma naji ta bakin iyaye malamai da kuma dalibai da sauran al'umma gari ko menene ra'ayin su game da wannan mataki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka da farko dai na fara jin ta bakin Dr. Salawuddin Muhammad Lawal malamin tarihi wanda kuma tun da farko ya shaida mana ma me ake nufi da tarihin
tarihi shine kaman labari abun da ya faru ya wuce shine ake koyarwa saboda yaran yanzu su san abun da ya faru abun da ya faru abun da iyayenmu sun kai su gane me ga abun da sun kai ga kaman da sun kai zama da juna ga matsalan su saboda su san kaman da za su zauna da jama'a kuskuren da iyayenmu sun kai a can su kada su yi kuma saboda a samu zaman lafiya a duniya shi yasa ake koyar da tarihi
to idan yana da muhimmanci ga al'umma me yasa ake ganin a can baya aka daina koyar da tarihi a Najeriya yanzu kuma aka ce a koma
to abun da yasa aka dakatar da ba cewa ma an dakatar da koyar da tarihi ba amma an kikiro wayansu subject haka wanda aka gan cewa matsalan da Najeriya ko duniya ke ciki su wayannan subject din za su iya magancin shi wayannan matsalan da ake ciki amma abun da sun kammanta shi ne cewa fa ko wani irin ilimin da kake kiro ba za ka iya yi ba sai kana da tarihi saboda ko ilimin da ma da kake kiro ya kamata shi ma ilimin ma na da tarihi haka kuma mutane suke da shi to na abun da ya faru a Najeriya mutane ne suke jin tsoron tarihi saboda tarihi dai kamar madubi ne in ka kalle madubi za ka ganka to abun da ka shuka abun da ka yi ko yau ko gobe ko jibi in lokaci ya kai dole a bude maka cewa ga abun da kai saboda haka mutanen da suke gwamnati lokacin mutanen da suke shugabacin mu lokacin sai suna jin tsoron kwar da tarihi saboda abubuwan da sun kai da bai da kyau kada a zo a ga musu ko yaran su ko jikokin su ah ga abun da baban ka yayi kuma ba na gari ba to ai ka ga wannan zai zama kaman matsala ga yaron ga iyalin su ma gaba daya shi yasa mutane sun kai kokari an kauda shi koyar da tarihi a jami'a to yara ma kuma su ba ɗan makarantan suna gan cewa tarihi ba kaman sauran subject bane yana da fadi da yawa sai sun fara jin tsoro saboda ba sa so su yi karatu to abun da ya kawo matsala ga tarihi kenan
to ta yaya tarihi zai taimaka wajen ciyar da al'umma gaba da yanzu aka ga yana da muhimmanci
to na daidai in ka lura ka san mu Najeriya yanzu muna da matsala sosai kaga irin ladabin da ake yi ma juna da yanzu babu me yasa saboda ba a koyar musu darasin da zai sa musu irin wannan ladabin da ya kamata na ɗaya kenan na biyu yanzu za ka cewa yara ma sun yi nisa ko an kira su ba su aji saboda me saboda ba su san abin da ya faru jiya ba balle ma na yau in ka kalla yanzu yaron da shekarar shi ma bai wuce yaran da suke secondary school yanzu yawancin su in ka tambaye su waye Obasanjo Obasanjo da ya mulki nan shekara nawa kenan 16 ko in ka tambaye su waye Obasanjo ba su sani ba balle ma a ce ma waye kamar su Murtala da sauransu ba su san tarihin garin su ba ba su san tarihin kasan su ba ba su san kamar da jama'a sun zona tare da juna har an kaki kiro Najeriya ba to kaga matsala ne amma yanzu da aka dawo da koyar da tarihi a makaranta zaka ga cewa yara za su fara fahimta da irin wayannan darasin ladabi da biyayya su san darajar abun da ya faru jiya saboda kuskure da mutanen jiya sun kai kada su suye su san kamar da za su yi zama tare da jama'a kaga yanzu a Najeriya ko mun ki ko mun so ya kamata mu zauna da juna bahaushe ya zauna da bayarabe bayarabe ya zauna da inyamuri krista ya zauna da musulmi musulmi kuma ya zauna da krista kuma zaman lafiya amma saboda an kauda koyar da history koyar da tarihi duk wayannan abubuwa sai sun kallallace muna gan juna kaman madaki juna kaman abokan gaba komai mutun yayi yanzu in mutun yayi wani abu kaman shugaban kasa yanzu komi yayi saboda jin dadin jama'a za ce oh yayi ne saboda shi musulmi ne ko saboda shi fulani ne ko zo shi dan arewa ne yayi ne takura mutanen kudu ya takura su kristan da sauransu kuma ba haka bane ba haka bane wannan rashin tarihi ne yake jawo wannan abubuwan rashin fahimtar juna ne kuma ba kowanne saboda zai iya samu fahimtar juna kaman tarihi saboda tarihi zai koya maka abinda wani yayi har duniya sun san shi kowa yana so ya zama kaman shi amma in ba tarihi na zaka bi wani tarihi zai koya maka kaman da zaka zauna da dan wanka tarihi zai koya maka wanda zaka ba wanda ke gabanka har da ma wanda ke bayanka ladabi saboda ladabi in kai ma na gaba za a yi maka kaiwa amma an ba kai ma na gaba ba kai ma lokacin ka yazo ba za a yi ba to ka ga ta haka ne shine muka fara samun matsalan da muka ganjo nan muka gan kanmu a cikin yanzu a Najeriya amma alhamdulillah da gwamnati ta yi tunani kuma mu ma mun da muke cikin koyar da tarihin mu ma mun yi magana da gwamnati mun nuna musu cewa wannan abun fa ya kamata a dawo da shi saboda matsalan da muke da shi a Najeriya kuma gwamnati Obasanjo ya zo ya yi kokari cewa zai dawo da ita har yanzu ya wuce bai yi ba Jonathan ma bai yi maganan ba amma da lokaci ya zo ka gan shi shugaban kasa Buhari ya sa abun da yake yi da tijo ne ya san cewa akwai matsala kuma matsalan za a iya magance shi in an fara koyar da history shi ya sa bai ma bata lokaci ba dan kawo mishi yasa hannu cewa fara koyarwa
to kaman ku malaman tarihi yanzu wani kokari kuke na jan hankalin dalibai su rungumi wato darasin tarihi
yanzu na farko shine cewa kungiyan malaman da suke koyar da history abun da ya kamata mu yi kuma an fara mai ko ana zuwa makaranta ana meeting da su principal ana gaya musu kaman da za a yi a koyar da history da tarihi na biyu mu da muke ciki lokaci ne yanzu mu zauna mu rubuta takardu wanda yaran da suke primary da secondary za su yi amfani da shi saboda komi koyar da karatu in yaro bai da takardun da zai karanta ai kagan akwai matsala abin da ka koya mashi kuma ya samu takarda yana karantawa za ka cewa ilimi zai bunkasa na uku shine cewa yara suna gan cewa in su karanta tarihi in sun karanta tarihi kamar da nake cewa ya kamata mu kikiro ta mu rubuta takardu da yara za su yi amfani da shi kuma kamar da ake magana cewa wanda ya karanta tarihi ba wani aikin da zai yi ana ganin su cewa mutanen rikici ne da sauransu kaga matsala na dai kenan ma ana gan cewa ko wanda ya karanta history dan rikici ne mu ba dan rigima bane shi dai dan wanda ya karanta history tarihi abunda ya gani ba zai koyi ba zai fada ya san yancin sa kuma abunda jama'a ba su ba su so kenan to mutane suna gan cewa ka karanta history yanzu mutane suna maganan aikin hannu da sauransu ba za ka yi komai ni cha ba haka bane amfanin ilimi ka sa abunda kake yi ko ka karanta tarihi wanda ma ya karanta ko petroleum in Allah ya ce wai hanyar cin ka ke da zaka san shi ma shi zaka san shi ai zaka san aiki shi da shi da ya karanta wannan abun ni ko wannan lokaci ina karanta da yara na kamar wanda za su yi suke 400 level za su yi graduate to ko kuna ga kamar cewa za ku samu aiki ba ga aiki da yawa da za ku yi ilimin ka samu ko sai ka je ka zo na kai to me ya kamata in yi ka kalla anguwan ku za ka cewa akwai wani abu ɗaya ko biyu da jama'a suke so kuma babu sai ka dauki wannan zaka fara zaka wahala amma dai zaka zai amfane ka aka ba saboda haka abun da ya kamata mu yi kenan mu ga ma jama'a tarihi na da muhimmanci kuma an ka karanta in Allah ya taimaka ko ina zaka iya aikin zaka koyar da karatu zaka iya aikin office zaka zama ambassador zaka ma zo kai zaman ka kai wani aiki ga Allah ya ji kanshi Adamu Chiroma tarihi ya karanta kuma ya zama governor na Central Bank kuma ya taka rawa kowa ya gani yayi minister na kudi kuma wajen da lokacin da ya rike minister na kudi kowa ya san abin da wannan mutum yayi kuma tarihi ya karanta
aikin jarida
kuma gashi zaka yi aikin jarida zaka iya PRO ba abin da mutum zai iya yi ban karanta tarihi sai dai ka san abin da kake yi ka san abin da ka karanta shi ne zai bude maka hanya mutane ma za su nebe ka
to ko yaya dalibai da ke karatun tarihi a makarantu daban-daban suka ji game da wannan mataki da gwamnati ta dauka wasu dai na ganin hakan zai taimaka wajen samun musu da aikin yi domin a can baya ana ganin cewa karatun da suke na tarihi ba zai haifar musu da wani da mai ido ba a gaba ga dai abin da daya daga cikin dalibai da ke karatun tarihin ya shaida mani
sunana Abubakar Madaki Erana
to gashi kai dalibin tarihi ne
sosai sosai
gashi kuma da farko dai zan tambaye ka me yasa kake karanta tarihi
dalilin da yasa ina karanta tarihi domin in san abin da ya faru daga baya da abin da ake ciki da kuma yadda za a yi a magance abin da zai zo daga nan gaba dalilin kenan yawa
to gashi gwamnati ta ce za ta dawo da koyar da tarihi a makarantar primary da secondary ku a matsayin ku na ɗaliban tarihi a kuka ji
mun ji daɗi ƙwarai kuma mun ba da goyon bayan mu dari bisa dari sosai sosai
wani irin gudunmawa za ku bayar
za mu ba da gudunmawa sosai don a yanzu na halin da ake ciki a hana karancin malamai malaman tarihi sabili da haka mu karan kanmu da muke dalibai za mu yi kokari inda aka gan akwai rashin malamai za mu yi volunteer inda za mu kokata ma gwamnati domin mu aza masu mu kara masu a karfin gwiwa domin a ci gaba da dokan darasa din
to akwai dalibai ko iyaye da za ka cewa ba su son yayan su karanta tarihi wanda kila ana ganin kamar tarihi ko ka karanta shi ba wani aiki zaka samu mai gwabi ba haka me zaka ce
a wannan da yake ce wannan kuskure suke yi domin ko da likita kake domin likita dole sai ya nemi tarihi tukun da zaran ka je asibiti za ta tambaye ka me ke damun ka yaushe ya fara maka duk wannan cikin tarihi ne so wannan da suke yin wannan kuskure ne rashin sani ne ga dangane da wannan abu
wani kira za ta yi
ina kira gare su sa himma su bada encourage wato su ba su yaran kwarin gwiwa domin su karanta tarihi komai da ka karanta tarihi komai da kai ba zai yi ba in ba da tarihi ba gwamnoni shugaban kasa duka wayannan duk aikin tarihi ne yawa
to ko ya iyaye su ba su gaji game da wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya naji ta bakin wata uwa kuma wanda ta bayyana yanda aka koya musu tarihi a can baya da kuma halin da ake ciki yanzu mai suna Hajiya Ladi Sani Kwantagora
wannan magana ne da ya kamata domin wasu abubuwa an riga an yadda su shi yasa yanzu nan karatun yara ya zama lalura tunda mu a lokacin mu daga aji 1 zuwa aji 4 ana koyar da kai da Hausa ne dukka abubuwan da za a koyar in tarihin ne da batun kuma addini kaga dukkan su duk an zuba in kaga dama ne ka koyar da danka da addini in baka ga dama ba ya rage naka amma mataki na farko tun daga makaranta ne to ya kamata a ce hatta shi ma addini a sa shi ciki da Christianity din nan da Islamic duka a tabbatar an mayar da su ba tarihi kawai ba domin yaro daga gidansa yake tun yana karami ake koyar da su yake daukar abubuwa akan shi to idan har ya girma waɗannan zancen addini ba zai zo mashi a kai ba tunda ba a koyar da shi tun farko ba don haka muna roƙon gwamnati don Allah idan ta mayar da batun tarihi to a sa batun addini a ciki
to kaman rashin koyar da tarihi nan wasu na ganin kamar shi ya haifar da rigingimu da aka yi ta yi a can baya ke kin yarda da wannan hasashe
akwai haka domin kowa ya in kowa ya san inda ya fito ya san wani ba garin shi ne ma ba amma tarihi ya nuna mashi kakannin shi ko iyayen shi sun taso ne daga wani wuri suka zo suka zauna to kai ka san kai ma naka wannin ka shi ma ya bar inda kai kake kakama ya je garin wani ya zama wani abu to ka gani zaman tare sai ya sauke amma mutane sai suna ganin kaman idan ka taso daga garin ka ka zo garin wani wai ka zama babu to ita Najeriya da yaya aka kafa ta akwai wanda zai ce wannan kasa nashi ne kowa ya zo ne yaki ya sa waɗansu sun zo sun zauna wuri sun zama yan gari to yanzu tunda ba yaki kana barin wuri ne ka dawo wani gari inda kake gani ya shi maka amfani to sai kuma a dauke ka a ce bako yaya kasa naka ne za a dube ka a ce bako kaga bai kamata ba in dai an mayar da tarihin nan kowa ya san yanda magana zaman Najeriya yake kaga dole dukkanmu mu haƙuri da juna don a zauna lafiya
Alhaji Abdullahi Abuja wani uba ne kuma basaraken gargajiya wanda ya ce da mun jin dadin sa game da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka
to wannan labari al'amari ne da yake musamman mu sarakunan gargajiya zamu amshe shi hannu biyu saboda ya kasance ne kamar tuna baya kuma yaran mu ne yanzu da irin aladu da aka tashi da shi na irin kasashen waje yawanci ba su san da ya faru a baya ba ba su san irin tarihin iyaye da kakanni ba kuma shi yasa za ga yaro ya tashi da wani irin tarbiya wanda bai kamata ba to mu a ganin abu ne mai muhimmanci kuma zai taimaka wurin hada kan kasa Najeriya kamar da na kudu da na arewa za su san cewa mun taimaka mu juna ne muka hada kai aka zama daya
to ba ganin irin wannan kwangaba kwambaya da ake a tsarin ilimin Najeriya shike mai da hannu a gugu baya domin tarihi nan an san ana kodi shi da amma kuma wata gunta dakatar gashi kuma yanzu an ci a dawo
to wannan yana daya daga cikin matsalolin da yake ita kundin mulki na Najeriya ya kamata ta duba saboda a kowace kasashe ma da suka ci gaba gwamnati ci gaba ake ba kowane gwamnati ta zo ta kawo nata salo ba abinda gwamnati na baya ta wuce wanda ta shude abinda ta bari shi za a ci gaba da shi bai kamata a kullun ana canza dokoki da abubuwa wanda yake za su mai da hannu agogo baya ba saboda haka kaga dole ne za mu rike al'adunmu wanda yake yaran mu za su samu koyi a gare shi saboda haka yanzu a gwamnati ta dawo ta yi wannan tunani kuma zai taimaka mana sosai wurin haɗin kai da kuma yaran mu za su san irin al'adun da ya kamata su rike da wanda yake kuma bai kamata ba saboda yanzu muna fuskantar matsaloli irin na security na kasa to donation sun al'adu shi ke kawo su cikin wannan matsalolin kuma al'adun wanda ya kamata a gyara sai a gyara
kash to Amina kin ga lokaci yayi mana halin nasa amma dai kin ga har yanzu dai muna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC kin san an ce da taba kidi taba karatu to yanzu kin ga mun dan taba karatun to wani mu taba kidan ko
Allah alrabi ku kai ka gaji sani a cikin mashiya ka zamo al'alimi masanin sirrin sarari da kuliya ka sallana aiwa bauta da sani a cikin duniya amfani ilimi aiki da sani sai sun kaya
nan da baban gidan Jibril ya tuntuba su ma sun yi magana
kwarai da gaske
ga harkan tsaro ga duk ni amma san sai su san zaka ce ni da ina son shi anan tarihi da tatsuniya ne amma tsakani da Allah ni na yarda cewa sanin tarihi jari ne
kwarai da gaske to
jari ne
ayin kika duba
ana maganan yaki ana maganan dabarun tsaro ana koma menene sanin tarihi wallahi babban jari ne
sosai to ai Amina idan kika duba zaki ga konan kasar Amurka da ta ci gaba ai in kika duba tsarin karatun sa anan ai tarihi yana daga cikin abin da suke ba mu matukar muhimmanci
kwarai da gaske
zaki ga darasin tarihi ai ba a wasa da shi
komai kuma sai da masana tarihin nan
sosai
ina ganin da ana ga kamar tarihi ba wani kudi yake kawowa ba ko menene but akwai abin da ake kira noble profession a turanci
kwarai da gaske
dakta ko zaka fassara
wannan ai shine watan wani fanni wanda yake nan musamman na daban wanda yake
da karamci
ne karamci kwarai da gaske
to gashi dai lokaci ya yi hali kuma sauraro ana muka kawo karshen wannan
shirin namu na yau a madadin wanda ya ce maka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Justin Sweet tare da abokin aiki na da ya ce ni gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
ni Amina Buhari a wannan ke cewa huta lafiya daga nan birnin Washington
Kesa kasoye ya gafu